Daga nan Benin, Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalol da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5, sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau wanda kuma ya kasance na ƙarshe a yau. Grace Alheri Abdu tare da Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirin. Kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan harkokin siyasar jamhuriyar Nijar, biyo bayan taron da jam'iyyar Modem Lumana ta kira na nuna goyon bayan shugaban Tahama Ahmadu da ke gudun hijira. Za mu faro takon a jihar Sokoton Najeriya, inda aka gudanar da taron tattaunawa kan batun sake fasalin tarayyar ƙasar. Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-2655. Kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Minista harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Yong-ho ya ce Amurka ta ayyana yaki da ƙasarsa, kuma ƙasarsa za ta mayar da martani, ciki har da harbo jiragen saman yakin Amurka da ke yankin idan ta ci gaba da yi mata barazana. Kai tsaye Ri ya danganta kalaman shugaba Donald Trump na Amurka a ranar Asabar da ya dora a shafin sada zumunta da wannan barazanan da yake mai da martani a kan jawabin Ri a wurin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya tun da farko. Trump ya rubuta cewar yanzu ya gama saurare ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa a Majalisar Ɗinkin Duniya. Idan ya maimaita kalaman mutumin nan mai ƙananan rukoki, zai yi kace-kace da su. A yau Litinin, ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa ya mai da martani a kan wannan batun. Ya ce ganin waɗannan kalaman sun fito daga bakin wanda ke shugabancin Amurka. Ko shakka babu yaƙi ne aka ayyana, injiri yana faɗa wa manema labarai a otal dinsa wanda yake zaune a birnin New York. Ya ce ƙasashen duniya da suke halartar taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ma na duniya baki ɗaya su tana da cewar Amurka ce ta fara kaɗa gangar yaƙi a kan ƙasarsa. Ministan na Koriya ta Arewa ya ƙara da cewa za su samu hurumin ɗaukar matakan mayar da martani, ciki har da harbe jiragen yakin Amurka, ko da kuwa ba su ƙaraso a sararin samaniyarsu ba. Ya ce ya bayyana hakan ne a wani kashedi ya yi. Kurɗawa a ƙasar Iraki sun jefa ƙuri'ar raba gaddama na neman ‘yanci a yau Litinin, wanda ake kyautar zaton za a amince da shi, yayin da kuma zai fuskanci rashin amincewa daga gwamnatin Iraki da ƙasashe makwabtanta da kuma Amurka. Yayin kada ƙuri'an a babban birnin Kurɗawan, akasarin masu kada ƙuri'an sanye da rigunan gargajiya ɗauke da tutocin Kurɗawan sun kyautar zaton wannan zaɓen na iya zama mafarin kaisu ga samun ‘yanci, abinda suka daɗe suna nema. Wannan babban rana ce gare mu, inji Muhammadu, wadda ke ɗauke da ɗansa ƙarami da kuma tuta a hannunsa a birnin Erbil. Ya ce sun yi tsawon kimanin shekaru 100 suna jiran ganin wannan ranan. Lailai wannan abin sha'awa ne. Rahotanni daga yankuna sun ce mutane da dama sun fito sun kada ƙuri'ansu cikin kwanciyar hankali. Sai dai kafin kammala kada ƙuri'an, shugabanni a Bagadaza na ƙasar sun riga sun tura runduna a yankin da ake takaddama a kai tsakanin Iraki da Erbil. Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya yi alkawarin ɗaukar muhimman matakan kiyaye haɗin kan ƙasar. Shugaban Kurɗawa Mas'ud Barzani ya daɗe yana cewar wannan ƙuri'an neman ‘yancin cin gashin kai, mutanensa na Kurɗawa ne suka nemi hakan, amma ba shi ne ke ingiza su ba. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta a yau Litinin cewa ƙin miƙewa tsaye da manyan ‘yan wasan ƙwallo suka yi yayin da ake buga takin ƙasar bai shafi wariyar launin fata ba. duk da cewa galibin 'yan wasan sun ce sun yi hakan ne don kalubalantar nuna wariya na fata da ake yi da kuma cin zarafi da 'yan sanda suke yi wa Amurkawa marasa rinjaye. Ɗaruruwan 'yan wasa da masu horar da su da ma masu ƙungiyoyin wasannin sun bijire wa shugaba Trump inda suka yi zamansu, wasu kuma suka durƙusa kana wasu kuma suka riƙe hannayen junansu yayin da ake bugun takin ƙasar domin fara wasanni 14 a maimakon ɗora hannunsu a kan ƙirjinsu yayin da ake takin ƙasar don nuna goyon bayansu ga tutar ƙasar da ma ƙasar baki ɗaya. Kalubalantar nuna wariyar launin fata ya fara ne a bara inda tsohon ɗan wasan San Francisco Colin Kaepernick, ɗan shekaru 49 a duniya, ya durƙusa a maimakon miƙewa tsaye yayin da ake buga takin ƙasar don nuna kalubalensa ga yadda 'yan sanda ke yi wa marasa rinjaye. A cikin 'yan kwanakin nan, shugaba Donald Trump ya buƙaci masu goyon bayan wasanni ko kuma masu 'yan kallo kenan su ƙaurace. Ya buƙaci wato su shugabanni da suke da ƙungiyoyin na wasannin su kori waɗanda ba su miƙe tsaye a lokacin da ake buga takin ƙasar ba, waɗanda galibin su baƙaƙin fata ne, yance yin hakan bai dace ba kuma ya saba ma ainihin ka'idodin ƙasar. An kwashe kusan mutane 50,000 daga dutsen Angkor da ke yankin Bali a saboda jami'an hukumar nazarin aukuwar bala'i a ƙasar Indonesia sun yi kashedin cewa akwai yiwuwar aman wuta daga dutsen. Kakakin hukumar kawar da bala'in ya faɗa a yau Litinin cewar mutane sun nemi mafaka a kowane lungun tsibirin kuma wasu sun ƙetara zuwa makwabtan tsibirin ta Lombok. Mutane da suka arce daga gidajensu sun ninka fiye sau hudu kenan daga ranar Juma'a, yayin da tsananin motsin aman wutan ke ƙara ta'azzara kuma yana haifar da tsoron aukuwar aman wutan daga tsaunin na Angkor, wanda a karon farko kenan cikin sama da shekaru 50 da ganin irin haka. Dutsen da na wani yanki mai nisan kilomita 75 daga wani wurin masu yawon bude ido ya fara nuna alamu ne tun cikin watan Agusta. An samu jerin aman wutar dutse a nan dutsen Angkor tsakanin shekarun 1963 da kuma 64, kuma ya kashe mutane 100,000 kana ya jikata wasu ɗaruruwa da yawa.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To, bari mu bude taskar hotonnin namu a jihar Sokoton Najeriya, inda aka gudanar da taron tattaunawa kan batun sake fasalin tarayyar ƙasar da jam'iyyar APC ta gudanar. Wakilinmu Murtala Faruk Sanyina na ɗauke da ƙarin bayani.
Mas'aloli 12 ne jam'iyyar ta APC ta tsara domin tattaunawa da muhawara a gangamin neman ra'ayoyin jama'a dangane da tsara ingantaccen fasalin tarayya a Najeriya. Mas'alolin sun hada da kirkirowa ko haɗe jihohi, tsarin haƙowa da raba arzikin ƙasa, shata iyakokin mulki ga sasanni da ɓangarorin gwamnati, tsarin yankuna da haɗaka, baiwa ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kansu, da tsarin majalisar dokoki, da kuma tsayawa takara ba tare da jam'iyya ba, da dai sauransu. Gwamnan jihar Filato Simon Lalong shine ya shugabanci taron na yankin Sokoto, wanda ya kunshi jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara.
That at the end of this exercise, we'll get all the opinions, collect them, and we'll put them on a table.
Ya ce za mu tattara dukkan ra'ayoyin jama'a akan al'amura a ƙarshen taron kamar yadda tsarin demokuraɗiyya ya tanada, mu kuma kasa su a faifai inda mafi rinjayen ra'ayoyin jama'a su ne za su kasance matsayar jam'iyyar APC, kuma matsayar jam'iyyar shi ne matsayar gwamnatin tarayya.
The opinion of the APC is the opinion of the federal government of Nigeria.
Ko baya ga jihohin uku da suka gabatar da maƙalu daban-daban, ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a ma sun gabatar da nasu ra'ayoyin. Kwamishinan filaye da gidaje na jihar Kebbi, Abubakar Cikaladan, shi ne ya gabatar da ra'ayin jihar ta Kebbi a madadin gwamnati.
Federation na ƙasa mun ji cewa idan mukiɗin ga ya ishe mu, ba sai an kiɗa 18 wani zone ba, ko wani geopolitical zone sace sister inda a gare mu su ishe mu abinda suka bukata kawai a ƙara musu aihi a ciro su ayyuka da ake can Abuja a kawo mu jauhi su abin su a dage mu federal government ta samu maimakon kun ake ba federal government yanzu a bata only 40% abin da aka tara jauhi a ba su 40% while 20% ya je ga local government sannan ka rage mata aiki ka ba jauhi aikin su don babu dalili a ce da Abuja a zo ƙauyen jihar Kebbi a ce ai ya karama clinic dispensary ko abuga toilet da sauransu duk daga Abuja.
To sai dai babban lamarin da ya fi jan hankalin taron a yankin shine na baiwa kananan hukumomi yancin cin gashin kansu.
Sunana Abubakar Abdullahi, wakilin kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta jihar Sokoto. Yancin gashin kai ya ta'allaka ne ta yadda aka saka ma kananan hukumomi marra domin su iya samun kudaden su daga gwamnatin tarayya ba tare da samun wani girshi ko kuma shigowa na gwamnatocin jihohinsu ba. Duk wanda ke kasan nan ya san irin yadda gwamnonin jihohi ke wahalda kananan hukumomi ta hanyar hana musu kudaden su domin waɗannan kudaden suna tohowa ta hannun su. Shi yasa muka yi tunanin cewa ya kamata mu ma muna da matsaya ga wannan tattaunawa da ake yi wadda jam'iyyar APC ta fito da ita domin mu ƙara jaddada a goyon bamu gaba kananan hukumomi a yancin gashin kansu.
Taron ya sami halartar gwamnonin jihohin uku na Sokoto, Kebbi da Zamfara da kungiyoyin matasa da malamai da shugabannin addini da sarakuna da dai sauransu. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Haka yake. To kamar yadda muka sanar dai, yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan harkokin siyasar jamhuriyar Nijar biyo bayan taron da jam'iyyar Modem Lumana ta kira na nuna goyon bayan shugabanta Hama Amadu da ke gudun hijira. A cikin hirarsu da wakilinmu Sule Mumuni Barma ta wayar tarho, mai fashin baki Lawali Abubakar ya ce halin da ya shiga na iya ƙarawa jam'iyyar tasa farin jini.
Wanda suke mishi adawa masu ikoyo sun san lalle wannan yamai da duka wani meri da ke rufan yamai suna hannun wannan Lumana. To kaga kenan wanda ya san baya da hospital kuma yana ikon kasa, akwai lalle matsala kenan ba zai bar ba wannan kungiyar siyasa ta ƙara bunƙasa. Bai fi sai lissahi ba da cewa sirkar kacce baka san mutum to kana sa mutane jiya su so shi. Sirkar ce zaka ma mutum wulaƙanci ko zaka mishi wariya lalle kana exercise sabu abu kai. To yanzu ya zama to har cikin mutanen nasu masu goya musu baya da kungiyar siyasa cikin 80 ma da ke bayan Muhammadu shi da su ɗan siyasa ma har su makama mutum ma na cikin tsayin da tare akwai waɗanda yau sun yi gane ma ra'ayin Muhammadu.
Kana nufin irin abubuwan da shi suka sami Hama Amadu sun ƙara masa farin jini kenan a wurin 'yan Nijar?
Marekwa sun ƙara mishi farin jini har sun ba shi ma wani girma wanda watakila da an bar shi da ba ya samu shi. To shi ne wannan abun ya sa kaga wannan mutuwar da suka yi an gwaji a talabijin da hoto wanda suka je wurin kuma sun hidi lalle sun nuna nan birnin Yamai su ne. Kuma wannan mutane a hankali duk kasan shi wannan harka ta kusa jarida ma in san nuno suka gani Yamai yana da goyon baya to a can ma gundu-gundu na ƙasar Nijar za a samu jiyawan za su ci a su wannan mutumin baban zaba. Wannan kungiyar siyasa baban zaba kenan kaga kun ba a yi hankali ba su suna neman su kashe kungiyar siyasa amma za su ƙara mata ƙarfi har za su sa ta milka abin da ta samu na 'yan majalisa kai biyu ko kai uku.
Wasu na ganin kamar zaman shi Hama a ƙasashen waje yana kawo rauni ga ita wannan jam'iyya ta Modem Lumana, saboda haka ya kake ganin idan ya ci gaba da zama a waje?
Mutanen su ƙaruwa ma suke tunda su sun yi imani cewa suna bayan shi kuma za su kama mishi ya yi takara. Shi kuma ya yi imani da cewa yana iya nuna gaban juju kamar abin da ake zargin shi ba shi ba ne. Kenan kaga abu a yi take-take amma wannan abu ƙara miki farin jini yake ƙara miki girma yake zaman nashi waje tunda mutanen ya ce musu da har ya dawo da a kace. Kenan ku wanda ya yi wannan kuka duk wanda ke kawo mishi tsaya za su yi kuma wasu ma za su ji sauce har su yi. Kenan kaga ya musu siyasa su suna ji musu yin siyasa ta wariya amma shi ya musu siyasa kuma ya kware su ya sa mutane da yawa bayan shi kuma wallahi an mutu su kuka san rai su da kan sun sani yau su ne suke nan suna mishi campaign ba cikin ya kace dalaki ba.
Zancen siyasa ba fushi ake ba kuma ba gaba ake ba.
To, madalla, abinda za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan yau, waɗanda suka saba bugowa za mu so su ba da dama ga 'yan jamhuriyar Nijar domin su yi tsokaci akan wannan batu, kasancewa su ne abin ya shafa kai tsaye. Da fata za mu samu haɗin kanku. To, kafin ku kintsa ku 'yan jamhuriyar Nijar domin ba da ra'ayoyinku kan harkokin siyasar ƙasarku, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To, madalla, kai tsaye muna da waɗansu daga jamhuriyar Nijar. Wake bisa layi, wane ne na farko? Alhaji Salisu, ɗan daga murya kaɗan, ba na jin ka sosai.
Alhaji Salisu, ɗaya daga cikin ƙungiyar hura-hula na nan Nijar.
To, madalla, barka da warhaka.
Barka dai.
Yawa, to, yi mana tsokaci game da wannan batu, ina gudunmuwa ka ga shirin.
To, kun san duka wani abubuwan muna muku godiya don saboda yau da gobe kuna kawo ƙoƙarinku na bisa kan abubuwa da suke tafiya na al'amuran shugabannin shugabanci na Afirka ko mu ce na ƙasashen ma na nan Nijar ko Nijeriya da gaskiya Allah saka muku da alheri.
To, mun gode.
Ce bisa kan wannan abubuwan da ake magana kamar na yau na abin da ya shahi siyasa, sai mu ce kun san irin wannan abubuwan mu wani abu ne daban wanda ya zo yake kawo cikas a rayuwar siyasar Nijar, sai mu ce amma muna fatan wannan abubuwan zai warware a cikin ruwan sanyi, don saboda abin da ya sa lokacin da su ma wannan shugabancin da ya zo a shugabannin siyasa sun yi samun cikas, don abin da ya sa akwai siyasa wadda for example aka ce kamata kan wannan lumana ta samu wani cikas kin akwai kamar siyasa kamar na suna CDS da sauransu da ware wanda har ya zamanto aka rugazar da ita ma yanzu ba a san ma inda take, babu ita ma gaba ɗaya ta kwata-kwata. Na tsaye da bar kun yanzu wannan kun ga a zamanin lokacin da aka zo aka yi zaɓe wanda aka yi wani hakungutaccen zaɓe wanda aka tahi a haka nan, wanda har yanzu mutane wanda sun kawo tsokaci ko kuma sun kawo kuka a bisa kan abubuwan da ya wakana, amma a nema a gyara aka ke ake tahi a haka nan kin. To, he ake tahi kamar menene shi na kashin dankali. To, he zamanto su wanda suke jagorancin abubuwan ba ruwansu da cewar kai su yi kaɗagawa ƙasa ta gani mai take ciki a takawa ake ta iya kurin an yi so wanda zai kai gacci ya kai gacci wanda kuma bai kai ba shi sani, amma muna ga ai shi abubuwa wanda ya zamanto duka abin da za a yi aka ce na Bahaushe yake cewa gargaɗi mai gina rawun mugunta, don abin da ya sa a gina shi gajere, don abubuwan duk da za ka aikata ko a nan duniya ko baka same shi ba sakamakon lahira a nan za ka ga abubuwa wanda ya zamanto ci wanda za ka gan shi a aikace, in wannan alheri ne za ka gani, in kuma mugu abu ne za ka gani. Mu kuma mine ne muke fata a ƙasashenmu kamar wannan masu neman tasowa, muna fata a yi siyasa ingantatta tsakakakka wanda masu jagoranci samu bakin zalan talaka ya ji daɗi, kowa ya ji daɗi a yanda ake tafiya, amma ba irin wannan siyasa ba a rasa bakin zaren ni a biyaran tsaye mara a biyaran tsaye, talaka yana cin wuya, kai mai iko kana kuka, talaka yana kuka, kowa bai san abin da yake daɗi.
Ya wato mun gode. To ina jin layin nasi ya tsinke. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda muka ce, yau zamu so mu ji ra'ayoyinku ne kan harkokin siyasa musamman a jamhuriyar Niger. Jamhuriyar Nijar wake bisa layi.
Sai suna na lawali kubakar zaɗar kasuwa. Zuwa ku ne muku godiya da kowane lokaci hankali ku kan karkato a ƙasashenmu na Afirka domin yanayin tahiyar al'amura na rayuwar duniya. Lokacin da nake son in yi a nan a kan siyasarmu ta ƙasarmu jamhuriyar Nijar. Kusan in ce a nan hasashe ko kuma na tunani ƙasashen duniya sun tattara siyasa wadda take gurɓatatta sun kawo da kuma mun ɗauka cikin ƙasarmu jamhuriyar Nijar. Me yasa take haka? Idan kuka ɗauka da akari a ƙasarmu jamhuriyar Nijar har abada siyasa ga ta nan kowane lokaci kace nace ne ake cikin siyasa. Idan ni ne nake bisa mulki wanda shi ne yake fagen adawa sai ya sa ni tahiya cikin juna ba irin yadda ya kamata ba. Sannan kuma ni kuma idan ya zo sai in ce ni ma bari in maida mishi irin yadda ya yi don ka a ce ya yi ni takawar a zo a gani. Shi yasa nake kira ga 'yan siyasan na jamhuriyar Nijar duk abin da nake so kuma shawarar zan ba su maida ƙasa gaba. Domin ƙasa tana gaban kowane ɗan siyasa. Idan kai ma ƙasa aiki ka kawo cigaba cikin ƙasa, ka kawo haɗin kan 'yan ƙasa, ka kawo misali kwanciyar hankali cikin 'yan ƙasa cikin ƙasa, to dole ne ƙasa ta cigaba. Amma irin yadda muke ganin siyasar nan take tafiya fi su bi lillahi jagororinmu na iko da na adawa da na siyasa duka gaba daya mu dawo mu san siyasar da muke don mu sa Nijar ta ci gaba ne.
Yawwa, to mun gode Malam Lawali, dole mu ja maka burki nan domin lokaci yana gaba da mu. Gobe ma rana ce, don Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da bada wannan damar. Muna kuma godiya ga sauran waɗanda suka saba kira domin ba 'yan jamhuriyar Nijar damar bayyana ra'ayoyinsu kan abin da ya shafi siyasar ƙasarsu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
To jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sadomu da kowa a wani sabon shiri na labaran wasanni. Bari mu soma da wasan wafu, wato wasan ƙasashen Afirka ta yamma wanda Ghana ta zama zakaru a cikinsa a jiya bayan da suka cicciki makwabtansu 'yan Najeriya wanda suka lallasa da ci 4-1 a wasan da aka yi a babban filin wasa na Cape Coast da ke can Ghana ɗin. ‘Yan Ghana Stephen Sarfo da Atinga da Kobina su ne suka ragargaza 'yan Najeriya da waɗannan ƙwallayen da suka saka a ragansu. Rabiu Ali na Najeriya ya yi ƙoƙari ya saka wa Najeriya ƙwallo ɗaya Tilau Ahadin, amma duk da haka dai ƙarshenta Najeriya ta zo ta biyu a matsayi a wannan gasa ta cin kofin wafu na wannan shekara ta 2017. Can wani gefe kuma jamhuriyar Nijar ita ce ta zo ta uku bayan da ita ma ta ci jamhuriyar Benin da ci 2-1. To sai mu dawo na Amurka, inda 'yan wasa da kocina da kuma wanda suka mallaki ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa zarika ruga ta Amurka su fiye da 100 suka nuna wa shugaban Amurka Donald Trump cewa ba su yarda da matsayin da ya ɗauka ba na caccaka su a jiya da aka fito za a yi wasannin zarika ruga a ko'ina Amurka da yawansu sun tashi tsaye lokacin da ake buga taken ƙasa, wanda maimakon haka sai suka turkusa yayin da ake kaɗa wannan taken ƙasa ɗin, abinda shi Trump da mu ya cicike su a kansa kenan. Suka ce sun yi haka ne ba don wani abu, masu don suna son su nuna yadda ake wulakanta wasu ƙananan jinsuna musamman baƙaƙen fata a na Amurka. Har suka yi misali da irin cin mutuncin da suka ce 'yan sanda sun fiye wa baƙaƙen fata fiye da fararen fata. Tun ranar Juma'a shugaban Amurka ɗin da ya fara wannan magana ɗin a wani taron gangami da aka yi Alabama, inda ya kira ga masu wato shugabannin ƙungiyoyin wasanni na zarika ruga da cewa su kori 'yan wasan da ba sa tashi idan ana buga taken ƙasa ɗin. Wata kotun kasar Misira ta yanke hukuncin daurin rai da rai akan wasu mutane guda biyu saboda raudar suka taka kan tashin hankalin da ya faru a birnin Alkahira a shekarar 2015 wanda a cikin sa mutane 19 suka mutu a sanadin cincirin da aka yi a babban filin wasa na soja dake can Alkahira din wanda kuma yasa ko bayan wanda aka yanke hukuncin daurin rai da rai din aka yanke hukuncin daurin shekaru tsakanin 2 da 10 akan wasu mutane guda 12 akwai kuma wasu biyu da aka sallame su to bari mu karkare a kasar Kenya wacce aka kwacewa damar ta dauki dawainiyar gasar cin kofin zakaru na Africa na championship na shekarar 2018 a sanadin wani babban taro da hukumar kwallon kafa ta Africa ta yi a can birnin Accra wanda aka yi a karkashin jagorancin shugaban hukumar Ahmed Ahmed Hukumar ta ce ta janye wannan dama din daga Kenya ne saboda ta sha aika mutane suna duba shirye-shiryen da Kenya take yi wannan wasaɗin suna dawa da rahoton cewa ba ta shirya ba. Yanzu haka wani kungiya ko kuma committee masu duba da aka aika da ya je Kenya tsakanin 11 zuwa 17 ga watan nan na Satumba sun da suka ce daga cikin filaye guda 4 dai ne kawai aka shirya domin wannan wasa. To abin da ya sauka a labaran wasannin sashen Hausa na murya Amurka kenan a yau a huta lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A cikin kwanaki 30 tsakanin 15 ga watan Satumba zuwa 15 ga watan Oktoba, Amurka na amfani da wannan lokacin don karrama al'ummar Hispaniyawa da gudanar da bikin tunawa da tarihinsu. Da al'adunsu da kuma jinjinawa gudunmuwa da Amurkawa Hispaniyawa waɗanda asalinsu daga ƙasashen Spain da Mexico da yankin Caribbean da kuma yankin tsakiya da kudancin Amurka suka bada. A shekarar 1968 shugaban ƙasa Lyndon B. Johnson a wancan lokacin da niyyar karrama makwabtan Amurka da ke kudancin ƙasar. Ya ayyana mako ɗaya a matsayin lokacin karramawa ko kuma jinjinawa al'ummar Hispaniyawa ciki har da ranakun 15 da 16 ga watan Satumba. Waɗannan ranakun da aka keɓe na musamman an zaɓe su ne saboda kamar yadda aka ayyana a fadar shugaban Amurka inda aka ba da umarnin keɓe wannan makon. 15 ga watan Satumba rana ce da ƙasashen yankin nahiyar Amurka ta kudu guda 5 suka sami 'yancin kansu. Ƙasashen sun hada da Guatemala, da El Salvador, da Honduras, da Nicaragua, da kuma Costa Rica. Sannan ranar 16 ga watan Satumba, rana ce da ƙasar Mexico ita ma ta sami 'yancin kanta. Bayan shekaru 20, tsohon shugaban ƙasa marigayi Ronald Reagan ya ƙara tsawon kwanakin karrama al'ummar zuwa kwanaki 30, daga 15 ga watan Satumba zuwa 15 ga watan Oktoba. Al'ummar Hispaniyawa sun taka muhimmiyar rawa a Amurka sun kuma ba da gagarumar gudunmuwa ga ci gaban ƙasar. A shekarar 1568 tun kafin turawan ƙasashen Turai su isu ƙasar da a yau ake kira Amurka. 'Yan ƙasar Spain da suka fara zuwa su suka kafa garin Fort St. Augustine da ke arewacin jihar Florida. Har kwanan gobe garin Fort St. Augustine na ci gaba da bunƙasa. Da daddan birnin Amurka da ke ci gaba da samun karuwa. A yammacin ƙasar kuma wasu masu bishara a yankin gabar tekun California sun yi yaduwar da suka kai ga gina wasu daga cikin manyan birane a duniya, kama daga birnin San Diego da Los Angeles a kudu zuwa Sacramento da San Francisco a arewacin Amurka. A kudu maso yammacin ƙasar kuma makiyayan Mexico sun yi kiwon shanunsu a dajin da ke arewa da Rio Grande har na tsawon fiye da ƙarni biyu kafin makiyayan Texas na farko su fara kiwon shanunsu a dazuzzukan yankin. Hispaniyawa sun yi aiki a rundunar sojan Amurka sun kuma kare muradan da Amurka ke ji da su. Sun canza masana'antu ta yin amfani da sabbin dabaru. Sun kuma jagoranci tare da zaburar da gwagwarmaya da ta ciyar da ƙasar gaba ta hanyar kawo daidaito da adalci. Daga waɗanda asalinsu Hispaniyawa ne zuwa waɗanda suka zo Amurka don more damar da Amurka ke badawa. Sun zama muhimman abubuwan da suka kafa Amurka. Ma'ana, ta hanyar ba da himma da ƙwazo, kowa zai iya shiryawa kansa rayuwa ta gari da kuma makoma mai kyau ga na gaba. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
da kuma haka muka kammala shirye-shiryen baki ɗaya, sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana, a madadin kowa da kowa alheri, ke muku fata alheri.